آله وأصحابه الطيبين الطاهرين والسابقين لهم بإحسان إلى يوم الدين. إلهنا نظرة لطف تجعلنا بها في دائرة عنايتك، ونظرة قدس ترفعنا بها إلى سماء حفظك ورعايتك، وعطفة نور تحسننا بها والمنسلين إلينا من جور الجاهلين ومكر الماكرين وظلم الظالمين ونفقة الساخرين وفتنة الحقدة الغادرين وطغيان البغاة المتربصين وشماتة الأعداء القائمين ومن شر الخلائق أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم صلاة يهبه الله إياها من طيب إشراق أنوار ولسوف يعطيك ربك فترضى. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله.
Idan namun da idan da shi babu ma ja'a bil hajamati wa sulhi ne ko?
Na'am.
Alhamdulillah. Tasani Yahya an Malik an Abdurrahman ibn Harmalah al-Asqalani an Sa'id ibn al-Musayyab anna Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam qala bainana wa bain al-munafiqin shuhud al-isha' wa as-subh la yastati'unahuma aw nahwa hadha. Fa tahawwa ithwa hadithin daga Imam Malik daga Abdurrahman ibn Harmalah al-Asqalani ga sayyid Sa'id ibn al-Musayyab Allah ya kara masa yarda yace sayyidina Rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wasallam yace tsakanin da munafikai shine halartar sallar isha da asuba la yastati'unahum ba sa iya halartar sallar isha da sallar asuba. Wannan hadisin kamar yadda zamu gani mursali ne, batun Sa'id ibn al-Musayyab yayi isbani shi bai faɗi wajen sahabin da yaji ba. A ka'idar malaman hadisi irin wannan in so ganshi din da ba din nan Sa'id ibn al-Musayyab bane ko ba dan yana cikin kuma sabu zai ce sahihi ne, amma ba yana nufin hadisin na da rauni ba. Domin Sa'id ibn al-Musayyab maratin din shi karɓaɓɓu ne a wajen malaman hadisi, haka kuma mursalin da Imam Malik yayi ma ijaza haka bai koyace shi da sira na tabrizi ba, shi ma karɓaɓɓe ne wajen malaman hadisi. Ya ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce tsakaninmu da munafikai anan wajen sallar isha'i, kamar yadda muka sani ita ce sallar da ake yi cikin dare. Sallar asuba ma ana yin ta kafin wayewar gari. A dalilin haka sai da Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ya ce tsakanin mu'mini da munafikai barin su. Ana nufin ba wannan shine kadai ma'aunin da ake gane wani munafiki ne ko wani mu'mini ne ba. Ko da yake a cikin sayyidina Abdullah ibn Umar ya ce mun kasance idan muka ga mutum baya zuwa sallar isha'i da sallar asuba to muna munanta masa zato. Fatan da sun ga mutum baya halartar sallar isha cikin jama'a, baya halartar sallar asuba cikin jama'a, to suna fara munan zato a kan cewa wannan anya ba koyan cikin munafikan da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya faɗa. Dalili su ba su ibada sai dan a gani. Duk mutumin da baya ibada sai dan mutane su yake yin wannan ibadan, to akwai wani abu na munafunci a cikinsa. Akwai wani abu ba dole ya zama cikakken munafiki ba, amma akwai wani abu na munafunci. Watan masanan Allah su suna kiran ma hakan shirka. Watan mutum ya zama yana ibada don mutane su ce yayi, ko don mutum yake bautan Allah, to wannan shirka ne. Domin ka mutum ya haɗa Allah da bawan Allah cikin wannan ibada, ya zama yana ibada. Suriya a wajensu shi ne kakiyar aiki saboda mutane. Ya ce su yayi riya, misali kana son kai sadaka amma sai ka koye ka kiba da sadakan saboda kana tsoron kayi riya sai wani ya waigo ya kalle ka sai ka fasa. To wannan fasawan shi ne riya, dan dan mutum ne ka fasa ba dan Allah ba. Ina fata an gane. To tunda shi fasawa barin aiki ne sai ka kira shi da yawa kira shi shirka, ba tunda shi ba a yi aikin ba rashin aiki. Amma in har ka yadda kai aikin ba kai niyan ba da sadaka ba sai wani ka ga wani ya. To in ka ga wani ya bada ka bayar dan bayar wani shi ya zama ya shajja aka aka, amma da zali wasu ya sun mai ko sun kalle ka dan su ce maka bi sadaka ko mai kyauta sai ka dauko ka bada, to wannan ka ga ka yi dan mutane ne. To a wajen masana Allah suna daukan wannan shirka ne kai tsaye, illa dai ba yana nufin shirka bai fitar da mutum daga addini ba, amma dai an shigar hada Allah da wani abu da wani Allah subhanahu wataala cikin ibadar Allah subhanahu wataala. Wannan yana da bambanci da kuma yin ibada saboda tashajjui da mutane. Misali kai ba mai iya tsayawa kai kiyamun laili a gida bane, ko ba mai yawan nafila bane a gida, sai ka shigo masallaci ga mutane suna ta nafila suna ta kiyamun laili, sai ka ji sha'awan abin da suke yi kai ma kai saboda yin su, da shi wannan baya cikin wannan yana cikin watan abinda ake cewa al-ittifan watan abinda saboda ka ji sha'awar abinda suke yi kai ma ka fadi da aikin kai irin aikin su saboda yin nasu wannan bariya bane haka kuma sadakokin da addini ya farbanta a kan mutum sadaka da addini ya farbanta ana son ishanin kamar zakka ana son mutum zai zaka zakka a yayata shi a yayata a faɗi cewan ga zakkan wani ya fitar naira kaza ya bada ga wanda aka bada wani da wani da wani ana son haka domin ibada ce shahira ce ita kuma shahira ana tallata shi yasa kaga lokacin da za a idan za a zo misali hajji ko umra za a je hajji afwan ai kaga dabbobin da za a yanka ana tallata su ko ana musu alama dan duk wanda ya dan su san wannan dabba ce da aka sadaukar da ita ga Allah subhanahu wataala duk wanda ya ganta wannan ta hada yake ta sadaukarwa ne ga Allah shi ma abu ne da ake so addini yana son tallata shahira amma sabanin shahira ana son koyewa wata sadaka da za ta yi ba irin wannan ba wajibi ne mutum ya koye amma wannan wajibi ne a bayyana kuma kaga ya hikimin bayyana wa yanzu misali mu muna rayuwa a cikin sako duk me wanda ya yi bai zakkan shi yana bayyanawa ana sani ba a son koye zakka ba a so da kaga sai zama an san masu yin zakka da wanda ba su yin zakka saboda haka nan wajen munafukai a wancan lokacin wannan suna cikin nusu wanda lura da zamani wato zamani yana aiki a cikin nusu sani lokaci ko kaga a wancan zamanin babu haske babu fitila babu wutar lantarki saboda haka ana yin sallar isha'i cikin duhu ba a san waye zuwa waye da su ba ana sallar asuba cikin duhu ba a san waye zuwa waye da su ba dalilin haka wata Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce tsakanin mu'minai da munafukai al-isha wudu al-isha'i wal subh to amma yanzu zamanin mu abuwa sun canza kamar last week na yi magana maka mun ce ko a karatun mu na baya cewa yanzu misali sallar isha da cikin sallolin da suka fi mutane sauki a harkar ta ko saboda a cikin wani aiki na duniya ya gama kuma da masallacin kila ma a gidansa ne ya dan gina ya dawo ya yi sallar magriba nan kalli labarai an yi abin da za a yi kuma a fito a yi sallar isha bai da wani wahala saboda lokacin ba lokacin aiki bane amma sallar asuba zai rika zama ga wasu mutane ne wahala saboda kila sunna gajiya cikin dare ba su iya tashi sai da wahala su tashi sai su sallar asuba saboda haka ita hukuncin su zai iya ci gaba da tsarayani saboda ta aka tashi a je sallar asuba wani malamin mu yana magana mai muhimmanci a wannan sadar sai lokacin zamanin irin matasa suna habasan a tashi a yi jihadi a tashi a ɗaukaka kalmar Allah a yi kaza shi ne yake gaya musu ya ce mutumin da daɗin ɗumin kajiba da matashi da mayafi ya hana shi ya tashi ya je sallar asuba lokacin sallar asuba idan ya zo ya ce mata a tashi a yi jihadi a ɗaukaka kalmar Allah to munafiki ne mayaudari in dai har ya kasa jure ma ɗumin kajibar goya fita ya je sallah ya kake tunanin ya jure ma ƙayan jeji da maciji da ruwan sama da bacci a filin Allah ma ba ma abin lulluban idan Allah bai sai dai idan wata manufa ce yana neman ya sami wata ma'arabcin dunyawiya ko ko wata nazuwa ce na siya ya fi shi bai amma in dai idan Allah ne to ai wannan ya fi sauki wanda ya kasa wannan sannan ka yarda da shi cikin wancan to ba abin ya sa bai so da addinin musulunci mutane ba a yarda da wato mutum ya kyautata nafila alhali ya bar farilla addinin musulunci gini ne dole mutum ya kyautata farilla da kyau kafin ya je na sama dole ka kyautata na farko shikashikan nan da aka gina musulunci a kansu ba zai yi a yi musuluncin ba zai yi inganta su don su ne foundation din buniyar islam ala hamsin mutum da ya kyautata waɗannan ba sannan ya zo yana maganan wani abu wanda sai bayan tsayuwan waɗannan ake neman su to babu shakka wannan makshush ne mahdu' ne kuma ba abin a yarda da shi bane Allah subhanahu wa ta'ala ya gane ta so da ne a takeice yanzu sallar isha'i za mu iya cewa ita ta zama istisna'i daga wannan sallolin saboda kasancewar insan a cikin salloli masu sauki yanzu malamai suna cewa sallar da ta fi mutane da yawa wahala ita ce la'asar shuhudin da cikin jama'a ma'aikata ila da azhar domin salloli ne wanda ana yin su lokacin da aiki ya zama fi auji la'asar kuma sallah ce da ana yin ta mafi yawa lokacin da yana kama mutane lokacin da suke komawa gida daga wajen aiki ko makamancin wannan, to da haka halartar da cikin jama'a yana ma wasu wahala, to so da haka dai duk sallan da yanayin zamani yasa halartar da yake mutane wahala, to sai da zama ita ce ma wani a cikin wannan wato bambanci tsakanin mu'mini da munafikai. Wallahu a'lam. Abu Nahwa hadha ko kuma manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya faɗi magana makamancin wannan, to sai da Rasulullah ya ce shuhudu, to yana nufin halarta ba kamar yanda wasu ke zato yana nufin kamancin a yana nufin gani ba, a yana nufin halarta wajen ayi da kai.
حدثني عن مالك عن سمي مولى ابي بكر بن عبد الرحمن عن ابي صالح عن ابي هريره ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بينما رجل يمشي بطريق اذ وجد غصن شوك على الطريق فاخره فشكر الله له فغفر له وقال الشهداء خمسه المطعون والمبطون والقرق وصاحب الهدم والشهيد في سبيل الله. وقال لو يعلم الناس ما في النداء والصف الاول ثم لم يجدوا الا ان يستهموا عليه لاستهموا، ولو يعلمون ما في التهجير لاستبقوا اليه، ولو يعلمون ما في العتمة والصلح لاتوهما ولو حبوا. أرويت أن حديث دقى إمام مالك دقى سمي مولى أبي بكر بن عبد الرحمن دقى أبو صالح دقى أبو هريرة الله يكارى مصير ذا ياتي سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ياتي وانو متن ينا تكين تفيا فول أيالي أكين دوان متن ينا تكين تفيا أو تحنيا سيقى واني تمريشن كايا إذا كان كايا حكا تابلي تابلي أكثر ala fariki akan hanya fa akhar sai ya kawar ya dauka ya kawar da shi daga kan hanya fa shakara Allahu lahu fa ghafara sai Allah subhanahu wa ta'ala ya gode masa sai ya yi masa dukkan laifukan sa mun sani a wani hadisi manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam yana cewa al-imanu bi'un wa 60 shu'batan أعلاها شهادة أن لا إله إلا الله وأثناها إماطة الأذى عن الطريق وسن إيماني فسوني سند ونعب ما في جرمان شهادة ولا إله إلا الله ما في كن كن تنتقما كوردة شوتادة كن هنية ما في كن كن تا وسن كذا ما تا كوردة وين شوتا وين نامنا منا ما تنين سن جرمان رحمة وين كذي بسم الله سبحانه وتعالى ربنا yana nuna mana kada mu raina aiki ko bin kankantansa, yana nuna mana mu kyautata ma wani wato kai kana rayuwa ne domin mai za ka yi don kyautata ma dan uwanka musulmi, mai za ka yi don kyautata ma dan adam a matsayinsa na dan adam kai wani abu wanda zai amfani addinin musulunci da ya zo da wannan. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, wannan abubuwan da addinin musulunci ya koya mana kenan. Amma kuma yanzu kuma al'ummar musulmai kamar wacan abin ya juye gaba ɗaya, da yawa daga al'ummar musulmi ba abin da ya dame su Allah za su cutar da ɗan'uwansu musulmi, ya za su shigar da wahala a cikin rayuwar ɗan'uwansu musulmi, ban ma har a halaka ɗan'uwa musulmi a sami musulmi a masallaci yana sallah a ɗan kulle shi a cikin masallacin a jefa mashi bom kuma da sunan ana ma Allah subhanahu wa ta'ala aiki. Addinin musulunci da ya koya mana mafi ƙanƙancin cuta ma kaga lokacin da za ka kawar da kai a kan hanya ba an ce kawar da shi ne dan ɗan uwanka musulmi zai zo ya wuce ba, a dan wani halittan Allah zai iya cutuwa da shi ba ma ko mutum kawai ba ko da dabba wani halittan Allah zai iya cutu da wannan ƙayan ya taka shi kai kamar da ka gani ai ka wuce ko amma kada wani daga cikin halittan Allah ya cutu. Addinin musulunci ya soka daga kawar kuma muna dai ganin misali mafi girma ko na karuwar da ta shayar da kare Allah subhanahu wa ta'ala ya gode mata ya yafe masa karuwa mafi lalacewar mutum ko mafi lalacewar mafi girman sako ga Allah subhanahu wa ta'ala ko daga cikin mafi girman sako ne mafi girman barna a cikin zina mai da shi tsada mai da shi tsada balle har wanda ya mai da shi sana'ar ta hanyar samun sa. To mutum irin wannan ya shayar da kare wanda inda da wulakantacce a cikin dabbobi za a ce wulakantacce ko laifi ne ma a ce shi a gida in ba da lalura ba,
ba amma ta shayar da irin wannan gaban Allah subhanahu wataala ya yafi mata wato mun ga yanda addinin musulunci yake san al'ummar musulmi yake san musulmi ya zama kullum mai samar da alkhairi kullum mai yin wani abu wanda zai amfani wani sa da sarfin nazari wane ne wannan wani na akwai abubuwan da ana so kai dan amfana yan uwanka musulmi babu shakka amma irin waɗannan misalan suna nuna mana a'a kai aiki wanda wani dan adam ma zai amfana komin kankansa amma yanzu mu rayuwar da muka koma kowannen har mahaifanmu ma ba su dame mu ba kawunan mu kowa abin da ya dame shi ne kansa nafsi yaya zai iya samun shi kansa ina sai kuma ƴaƴansa da matansa wannan rayuwar Allah ubangiji ya gyara mana addinin musulunci dai yana koya mana wato kyautata mu dan adam gaba ɗaya shi yasa wani hadisi manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam yake gaya mana khairun nasi anfaquhum linnas mafi alkhairu mutane shine wanda yake amfana mutane a wajen Allah wato jiki ko yana ginuwa ne akan gurgurdan yanda ka zama kana amfana dan uwanka mutane kuma sannan har yanzu Allah subhanahu wa ta'ala mai godiya ne kuma haka yake son bayinsa ana son bawa ya zama mai godiya kada komin kankantan insanin da dan uwanka musulmi ya maka kai girmama niyyar da yasa ya maka wannan insanin ka gode masa kada ka ce ai kai ka cancanci wani ɗaya daga cikin manyan mashagunanmu an ce ya zo ziyara garin Kano yana zaune sai mutane suna ta kawo manyan hadaya wannan ya kawo fan 100 ya aje wannan ya kawo fan 20 fan 50 manyan kuɗaɗe a wancan lokaci sai idi al-Sisi sai wani mutum ya kawo rajin kop dari ya kawo dari da ya zo su suna ajewa a fili haka sun sun zo sai su aje irin a gaban shi irin kuwa daga abin da ya yi da kuma yanzu nan muka ce sadaka in ba zakka ba an kusan koye ta to shi wancan da ya zo saboda kunya ita ce nan masa wannan darin sai ya ɗaga darduma sai ya saka ya aje a ƙarƙashin darduma baƙon bayan ya gama majalisi ya gama abin da zai ya tashi zai tafi sai ya ɗaga darduma ya ɗauko ɗarin aljuhunsa na ɓarayin zuciya sai ya ɗaga ya saka sai ya bar duka wannan tarin kuɗin ya shiga yi saboda watan niyyar wanda ya bayar ɗin ya duba watan kuma sannan ke sa ake son watan mutum irin wannan ka zama mai ladabi a ciki mafi yawa almajirai ya ce a haɗa hadaya an haɗa ga 1,100 ga 500 ga 200 ga naira 55,500 sai a linke ta 1,000 ka zama a sama bayan Allah ba su san haka saboda wannan ma sashin yaudara ne wannan ma sashin kiyana ne an fi so ga lunkota ta naira 5 ɗin ta zama a sama saboda kage ka koya ne yawan ka bayyana kaɗan din amma an kalin ka 1,000 ta zama a sama sai a ɗauka in dubu dubu ne sai a ɗauka da yawa a kai kaga har a nan to bayan Allah wato mazaje in suka ga wannan yaudara sai su salbin adala sai su iya jada wanda ya aikata wannan abin ba adili ba ne ko kamar wancan malamin hadisin da ya je ɗaukar hadisi wajen wani mutum ya gina ta sa akuya fano ba abinci a ciki ko yana jawo ta dan ta zo yana sa mata mai suna abin kwariya ba abinci a ciki amma yana son ta zo ne ya juya ya fata ya ɗaukar hadisi daga wajen ya ce wannan ba za a amince masa ba saboda mai yaudari ne to irin wannan ma nau'i ne na wancan yaudara so da haka sai mu guje shi wani bawan Allah shi ma mutumin duniya a zahiri wallahu a'lam da batininsa ya taimaki wani dan uwa ya dauki nauyin sa ya kai shi karatu kasan waje ya yi karatun digiri ya yi masa tun a lokacin digirin ma abin challe ne a duniya ba kwan abu ne yaron baya ya tashi dawowa shi wannan ya manta ma dan ya yi ma yara da yawa irin wannan da ya tashi dawowa sai ya siyo bayo ya zo ya gaida wannan mutumin ka gane ya ce wallahi ban gane kawai ya ce to ne ka taimake ni da famu zalin na america na ingila 1,000 kaza na je ni karatu a turai gashi yanzu na gama degree na gama master a ce sha masha Allah masha Allah kuma kamar ta ni magana shi da ni sai ka zai kuma masha Allah masha Allah ba sun gama sai dogo bayan wai ba ne ce ga karawa je ka ci bayan ne shi dadi ke ce to yana so sai ya tashi ya shiga kudin da yaron ya faɗa ya baki sai ya dauko linkin su kuma biyu sai ce wannan na baka manta da ni ba ka bar ni a zuciyarka har da ka tashi dawowa ka tuna ni cikin wanda zaka yi masarawa za ta ake son ɗan adam ya zama yadda Allah subhanahu wa ta'ala ya zama yana gode ma bawansa a mafi ƙanƙantan kyautatawa to kai ma ka zama kana gode wa mafi kankancin kyautatawa daga san uwan ka musu idan har ubangijin ya halice ka wanda dole ne kai masa da ikon sa ne da tasbihin sa da takbirin sa ka samu kai ma da baka daman kai ka samu kai amma kuma ya gode maka haka akan mafi kankancin kyautatawa to ina ya kai dan adam a cikin dan uwan ka dan adam wanda lokacin da kai masa ma Allah ya riga ya biya ka tun na farkon sai ka tashi a ciki to lokacin da kike kyautata masa ai an biya ka to da ba maganar kai tsakanin shi da ubangijin sa ne amma duk da haka kaga idan ni kyautata masa ko min kankan san sa sai ya zama dalilin da kai ma zaka kara gode masa wa shuhada wa kamfatu shahidai kuma guda biyar ne wannan riwaya wata riwaya ta ce wa shuhada wa kamfatu to duka dai riwayoyi ne shahidai guda bakwai a wasu su ma zaka ce zama cikin shahidai kamar yanda hadisai suka zo suka nuna mana wallahi alam al-mafhum mutumin da annoba ke cewa ko kaman ta'ud watan annoba ke nan ko ya fado din sai ya wafati cikin wannan annoban kaman irin amai da gudawa ya fado shine annoba ko yawa to haka ka irin wannan ya faru shikenan sai ya zama yaro a cikin irin wannan yanayin to yana cikin shahidai wal maftun mutumin da ciwon jiki ya tashi watan mafrun yana nufin mai annoba zai yi wanda aka soka to amma dai mai annoban ake nufi wal mafrun da mutumin da ciwon ciki ya kulle shi wal gharib da mutumin da ya kone da ya nitse akwai watan ya nitse a ruwa ko a rijiya ko a rafi ko a ko'ina ma musulmi musayibul hajji da mutumin da gini ya fada masa ya rasu wa shahidu fi sabilillah da mutumin da ya fita domin daukaka kalmar Allah yayin shahada ana daukaka kalmar Allah galiban an ce fi sabilillah galiban mafi yawa yana nufin daukaka kalmar Allah ta hanyar jihadi ta hanyar wato an ce jihadi kuma galiban yana nufin jihadi na yaki hadisin ya zo da wasu lafuzza kamar yadda ce al-shuhada sab'atun a cikin ya kara da al-harib wato mutumin da ya kore gobara ta shahadar da shi da kuma matar da wajen haihuwa ba su na haa wurin da wajen jini ya yanke mata wajen haihuwa ko ta zo haihuwa ta rasu to ita ma tana cikin waɗannan shahidai ne wallahu a'lam da wasu su ma a ka da wasu hadisan za ka ga ƙarin wasu wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ƙara dukansu dai shahidai ne a kalmar fi sabilillah wanda yanzu mutane da yawa suke tsoro da ambaci fi sabilillah ko ambaci jihadi sai ga mutane ba su so wannan yana cikin abubuwan da muna yawan faɗi watan jihadi da ma'anar da addinin musulunci ya ada jihadi rukuni ne daga cikin rukunin musulunci farilla ne a cikin addini manzo Allah ya ce wa jihadu ma fi ilayumil qiyamati wannan gaskiya ne wanda suka munanta ma'anar jihadi kuma suka shawwa ma'anar shi suka bata mashi ma'ana suka maida mashi wani ma'ana sannan suke son al'umma musulmi dole kar su kalli jihadi sai ta wannan mahangan ba mai daukar laifin wannan aikin da su ke su kansu ina fatan mun fahimta ba mai daukar laifin wannan abin da suke yi su kansu shi jihadi na yaki wani hanya ce ta kare kai da annan nabi al-hashimi dara ma za zabala sadda udwanan wa radda dalala hanya ce ta kare kai wanda a kuma dukkan al'ummomi ba al'umman da ba ta da hanyar kare kanta sanin to addinin musulunci ya zo a matsayin addini da daula to duk lokacin da daula ta asbasu ya zama ana da daular musulunci manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama bai niyan yaki ba lokacin da ake maka dan babu daular musulunci babu daular musulunci to duk lokacin da zama kuna da daula to dole ya zama kuna da musulunci duk duniya ba wata daular da ba ta da hanyar kare kanta ko ba haka ba lokacin da ake makka in ka zama wa jahilun bi jahilan kabiran to malamai za su ce maka wannan yana nufin da'awa ne kudu kai musu kira ko yana nufin kai kira ba yana nufin ka dauki makami ka yaki ba amma ya zama kana da daula to dole ka samu da tsarin da zai kare maka daular shi ya zama kana da stage dole kana da tsarin da zai kare wannan system wannan tsarin na kare stage a musulunci shine jihadi kamar yanda a wasu tsari kuma suna da sunan da za su kira shi amma dai a musulunci ko wannan tsarin shi ne jihadi Allah ubangiji ya kara farin ciki da mu kuma rukuni ne sharadi ne a cikin tabbuwa da tabbatuwan daular musulunci wannan babu shakka cikin wannan daula ta musulunci wajibi ne a cikin al'umma su sa a yi domin su samar da tsarin addinin musulunci wanda zai musu kafara hukuncin su cikakke wannan wajibi ne amma kowane zamani yana da abin da daula take yi yanzu gaba ɗayan duniyar ma ta koma global village ko saboda haka maganar ma darul harbi wa darul islami da sauransu yanzu ya yi takallusi zuwa mafi ragon mafi ƙanƙantar haddinsa duniyar gaba ɗaya ta koma alƙarya ko ba haka ba saboda haka dole ma'ayyar laifin da ya faru shi ne mu wato munaziru mun san munaziru ko theory idan wannan sunan ya dace da su a cikin tarihin musulunci ba su iya ƙoƙarinsu na su dace da zamuninsu ba wannan magana ce da ƙiƙa jinta magana ce mai ma'ana ƙwarai da yawa daga munaziru a zamanona ba su yi ƙoƙari su zama suna rayuwa a zamaninsu ba sai ga malami amma gaba ɗaya yana rayuwa a zamani ƙarni goma ko sha biyar da suka wuce ko ƙarni biyar ko shida ya kasa rayuwa a zamanin da yake ya tsawwara ruhun na musulunci yadda za su dace da wannan zamani ina fatan muna fahimta ya tsawwara siyasarsa ya tsawwara fahimtarsa yadda zai dace da wannan zamanin da yake ciki to da yake an yi yawan wanda suka zama haka din a cikin tarihi sai muka zo yanzu karni na 15 sai ya zama tsakanin abin da ke faruwa a zamanin mu da nazariyatun mu ba ina maganar alqur'ani ba ina maganar nazariyatun mu da suke cikin watakila nususun mu na hadisi da kuma fahimtar mu daga nassoshin alqur'ani yanda muka fahimta din saboda muna gina fahimtar mu yanda tsabari a karni na 3 ya fahimta misali ko yanda wani malami a karni na 4 ya fahimta babu ƙari a wannan ba mu kai ma fahimtar nashi ba balle mu tsawwara yanda zai dace da zamani ban san ko an fahimta ba a dalilin haka da aka zo karni na 15 sai addinin musulunci a wasu wurare sai na zama kamar addinin da ba zai tsarkaku ba ba zai yi aikatu ba dan mene dan tsananin nisan zamanin da wancan nazariyatin da muka basu tsofaffi ba mu tsawwara su ba ina fata an gane kamar yanzu kana da gida sai ka bar gidanka an gina shi shekara 100 kaza ba ka updated ish illa kullun dai kawai a zo a share a goyi tsida ana tara ana kankanta da kura aka samu shekara 1000 ko 2000 sai aka zo da wani tsari na electrification design kana ganin wannan tsarin na gyara sa wuta zai dace da wannan gidan naka da matsala dan mene dan ba a yi na wani zamani ce da wanda yake ta wata hanya ce ake yi wanda kila ta cikin jini ake ratsawa da abin da wutan ba zai dace da gidanka ba dan mene dan ba ka ci gaba da tsawwaro gidanka ba a tsawon zamanin da suka wuce har ya zo ya dace da wannan ci gaban na ƙarshe laifin wane ne wannan tsawwarowar laifin ku munaziruna mai ubon ku tsaya kawai jamidun inda nusu to ku rika kokari kuna fahimtar nassin gwargwadon zamanin ku kuna tsawwara shi gwargwadon zamanin ku yanzu in ka je ingil america kwanan nan kafin yi tafiya a karatun mu da daddare na ba wasu yan uwa misali muna wani taro a istanbul wata ɗaya da ya wuce da wasu manyan malamai ita manyan malamai ne na duniya duka in banda kila ni go iri na kwari san dai ku to sai shi muftin kasan bosnia sai ya zo da tambayar cewa su suna tambaya suna da matsala awa 18 suke yi da rana awa 18 awa 4 dare awa 6 dare wato tsakanin fitowar rana zuwa fadawar ta awa 18 ya za su yi azumi akwai da tsakanin fitowar rana da fadawar ta awa 2 ko ba haka ba to shi da nan yana magana inda su awa 18 ya za su yi wajen azumi da ci gaba da azumi ya hau sa ta kwa mutane jawa ba za su iya wani lokaci ma bin kai awa 20 ya za su sai wa raka yana neman a yi mashi fatawa su rika shan azumi tare da shan wani matsayi wasu mutanen wasu ƙasa idan lokacin shan ruwan da ya yi ta rediyo sun ji kawai su ma su sha ruwa ko da tsakar rana ne ya ci sonan da abin bai wahala ba yanzu da abin ya faru amma shi yasa yanzu sai abu ya faru sai mu ta kokarin nemo inda za mu samu mashi waje yanzu lokacin da musulmai suka yi wato suka shiga america wannan shine farkon sodman da ya faru su so da yanzu in ka je almajlisul fiqhiya al-amriki wata majalisar fiqh na america ka ji abubuwan da suke tattauna da irin fatawoyin da suke yi sai ka ji kamar ma wani addini ne ba musulunci ba abubuwa da yawa da kai a wurinka kabairu ne nema sai kaga abin a ai ba komai dole sai an yi hakuri da wannan abin misali mutum mutumi da yake aiki a gidan giya kuka hawo gaba da America sun halarta mutanen America ne zama cikin barkuda ko eh iya zama cikin barkuda saboda to ai ba su da wasu mu'assasa sai in kace misali ba zai mu'amala da irin wadannan ba to sai dai mu sayi mu ila ko ko ai sai aiki da abincin da suke mu'amala da riba sun musu ibaha zai iya yi wasu abubuwa dai da yawa wanda yake mu a wajen mu kila tamatira ne kila kaza ne to shi a wajen ta dole darura sai mata uzurin ya misali malaman faransa lokacin da mutanen faransa suka ce ba mace ta za ta shiga makaranta da hijabi ko aka yi fatawa malaman faransa suka ce to ya zama dole dole ta cire hijabi ta shiga haka nan ke karatu saboda irkita a watan mu a nan yanzu za mu ga abin mai girma saboda ya yi nisa kwarai da fahimtar mu da addini ya yi nisa kwarai da sauran to amma barura ce ta haifar musu da haka a intasi saboda haka ba yana nufin cewa ta bar kanta a buɗe ba ne ta rike kanta gwargwadon iko amma in ta je inda dole an ce sai ta ya kan to ce muku haka dan ta samu Allah ya ba ta iko lokacin da za ta canza wannan dokar ta mai da shi domin in ba ta yi bado za ta ci gaba da rayuwa a danni lokacin da Bature ya kawo mana ka iliminsa ai duka ba mun san abin da Bature ya wannan wai masu ya hayaniyan koko haram da bai da sauransu ai ku duka mun san cewa tsarin education na Bature ba tsarin musulunci ba tsarin ba ilimin kansa ba ilimi kam na Allah ne amma sun da sun ba na musulunci ba abin da Bature ya yi shi ne ya zo ya samu ilimi na Allah yadda Allah ya aje shi wanda al'umma kuma suka ɗauko shi kowa ya ba da gudunmawarsa a ciki sai ya zo sai ya kaki a ciki misali abinci ne da ya nan tafafe ba shi ya dafa ba sai ya kaki ya soma da ya bar kakin a haka da sarki sai ka ci gefe-gefe in ka ba ka da kyama da yawa iri na to amma da ma bari haka ba zai juya sai ya juya ko dai ka taka nan ko ka mutu da yunwa to haka ya mana ko ba haka ba ne haka ya mana ilimin nan ba nashi bane amma ya zo ya saka wasu abubuwa wanda abubuwan nan babu shakka su tsani babu shakka su tsani farkon abin da yaro zai koya in ya je makarantar babba ya dawo shine ya zanzare ya zanzara wuya ya bar gashi ya zo yana cewa baban shi warka da hutawa a tsaye ba zai yarda da wannan misali a wancan lokacin babba mata shikenan ta koma sa cikin kai a bude ko ta koma yawo da namiji hannu na cikin hannu ajnabi wa zai yarda da irin waɗannan abubuwan ko a yanzu da ake tsananin tsarkakewa in kan ga jami'o'i sai dai ka rika ido ka bari ai karatu amma duk mai kishi da ragowar kishi a zuciyar shi na addini zai wuya ya iya barin ƴarsa ta shiga irin jami'o'in mu na Najeriya da wahalar gaske sai ka rika ido kwarai ka kalli misali garuran bukatan da kasancewar kicincimu da musibun da ake samu saboda rashi namu mutane wata babba a harkar lafiya tana gaya mana wata rana wani mutum ya zo ya ce mata matar iyalinsa tana da ciki ana son za a ɗauki hotonta amma duk ke ɗaukar wannan hoton asibitin Aminu Kano na Kano gaba ɗaya ba ma musulmi ba wai maganar ba mace ba ba musulmi ba musulmi ba ne kuma namiji shi ne ya zo yana magana cewa shi ba za a ɗauka ba don ne shi ita yake so tsarki ba za a yi ta ba ne wai so ne za a ka yi mace bai ta ce ka bar ƙyarta ka kai karatu dukkan mu ba wanda sai wannan specialization din duk jihar Kano babu ko kwara daya wanda ta karanta wannan fannin na ɗaukar manoja ba wai babu wanda ta gama ma ba a ɗauke ta aiki wanda ta karanta gaba ɗaya babu to kaga anan darura sai ta sa dole ka yi hakuri ka bar ta ta yi karatu domin ko kar mace take faɗa mana cewa wata rana wai wani ne wani mutum malami ya zo da iyalinsa sai ya kira ta tana cikin aiki tana aiki mai wahala a operation room ya kira ta wai da Allah karkashin wata itaciya yana son magana da ita da ta zo shi ne wai shi ya kawo matan shi ne asibiti amma wai wani likita ne zai gana da ita namiji shi kuma gaskiya bai yarda ya bar ta shiga yana son a shiga da shi bai yarda ya bar ta shiga ta gana da wannan likitan namiji ba kaza kaza kuma sashin an ce wannan namiji shi kadai ne a sashin sai zai ce ko baka yarda ma a kanka ta gana da wani bace ya ce to ni ma miji na ya ce karin gana da wani saboda haka dai kai ma ka nemi namiji ka gana da shi irinka ni ma ba zan gana da kai ba wato kaga duka wannan yana nuna mana raunin mu a cikin wannan abun ko shaka dole ne ni tsayen wannan janibi wuri fitar da mu ce ba za mu yi ba wannan duhun kan ya kai matsan kwarewar shi amma sanin cewa wannan tsarin nasu ba ingantaccen tsari bane wannan duk musulmai sun san wannan duk mai ilimi ya san wannan kuma shine abin da ya sa shekunanmu da malaman mu a baya suka kyamaci wannan tsarin tsarin aka kyamata ba ilimin ba Allah ya gane ku wakar lau ya alamun nasu ma bin nijayi wa sattin awwali da mutane sun san abin da ke cikin kiran sallah wa sattin awwali da sahun farko thumma lam yajidu illa an yastahimu alayhi sannan kuma ba su sami wannan sahun farkon ba sai sun yi ƙuri'a ko suka ce ko ba su zama su ne masu kiran sallah ko su ne masu sahun farkon ba sai sun yi ƙuri'a sannan za su samu lattahum da sun yadda sun yi ƙuri'a din su yi rigaske su yi ƙuri'a wanda na shi sun zo da shiga sahun farko da za su yi wannan wani masu malamai za su ce a'a illa an yastahimu sai sun zara takobi kamar za a yi yaki sai kowa ya zara mashi kamar za a yaki sannan za a sami sahun farko to da sun suka zaran mashin ma kamar za a yaki don su samu ko kamar dai irin wancan da abin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya bari ka san bakayen manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sahabbai suna isali cikin komai Allah ma ya yabe su da cewa yukuruna ala anfusihim walau kana bihim hasasa suna isali har akan rayuwar su amma ba su isali akan bakayen sayyidina rasulullah abin da sayyidina rasulullah ya ce ya rage to wannan idan ya rage abu zaka ga kamar za su yaki akan wannan rabuwar ko idan ya alola ya rage ruwan alola kamar hadisin bukhari da ko wa idza tawadda ka du ya tace nura sai ka dadda kamar za su yaki ana yi shirin zara tako akan ragowar ruwan alolan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wadannan ba wanda su ba da rayuwar su dan junan su da amma dan ragowar ruwan alolan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan kan ka du ya tace nura to shi ma sai sai ma sulai ke jawabi da kun san abin da ke cikin sahun farko to da sun yi irin wannan amma dai ban shaharan dai fassara illa an yastahimu da sun yi ƙuri'a to da lati walau ya alamu na ma fi tahdiri la sabaqu ilay da sun san abin da ke cikin gaggawa a zo masallaci da wuri wato zuwa masallaci da wuri farkon shigar lokaci kana ce zuwa masallaci da wuri ba ana nufin da sun karbe ta bakka da zan masallaci dan sallar azhar bane to da kana san ka sami zuwa da wuri ko tun karfe shida ka fita gaje tun kai haka saboda ba ka da wani aiki da al'umma take buƙatuwanka da ka yi ka zo masallaci ka zauna a mai kyau amma in kana da wani aiki da al'umma ke buƙatan ka da yin wannan aikin to abin da malamai suke so man ko na sila ka gaje ka in ka zo masallaci tun ma ka san liman mai jan sallah da sauri ne ka ji wanda baya ja da sauri kamar misali kai likita ne kana aikin operation din jama'a ko ko a'a kai kana aiki a minjan mai irin wani hako mai ko wani abu irin wannan ko ko a'a ma kawai kana wani wuri ne ke da mutane sun yi layi suna jiran ka wai kai lokacin sallah yayi kai ustaz an kira sallah kiran sallah farko kawai ka riga tebur ka fita ka bar mutane a rana ko ka bar mutane a layi ka fita minti 30 ko 40 kana masallaci ai maka magana ka ce kana ibada ne ba ruwa wanda ka shiga hakkin mutane ka shiga haƙƙin mutane kai wajibin ka a wannan lokacin ka tsaya ka kula da aikin ka sai gaba ta da iqama da zai kai alola kai sallah minti 5 10 ka idan ka sallah ka dawo ka cigaba da wannan aikin da addini ya aje ka akan sa wanda shine kai naka nafila ina fata mun fahimta amma irin abin da muke yi wanda yake jan mana kuma alun baki suke a bi a da akwai musulmai da wanda ba musulmai ba to da ka rika jan mana ya fatanci da suka ga addinin mu a wajen wanda ba musulmai ba din ba ko mutane sun yi layi suna jiran ka kuma cikin aikin da kake ka je ka ce wai ka tafi masallaci kai awa daya kafin sallah minti 30 bayan ka sallah tsaya a jira a ji labarai a jira na minti 30 sannan a wuce office kuma duk wannan wai an tafi sallah ne ba inda addinin musulunci ya ce addinin musulunci yana lura da bukatun al'umma shi yasa sai na Umar taron ran hadisin sa lokacin da yazo yana mun yaro yana yin tafi a masallaci ko ya tambaye shi wa yake ciyar da kai yace dan uwana yake ciyar da ni yace to dan uwan ka ya fita sai akuka kayu bi man yutsi mu kai ce aki yace akuka kayu bi wa yake ciyar da kai yace dan uwana wato dan uwan ka yana ciyar da kai kana masallaci kana ibada to kowa ko mutane wanda zai dinga dauka mana to yana ba za ku ba masallaci mu zauna ba dan kwana san wani to amma ainihin jihadi shine mutum ya tsaya don Allah subhanahu wataala ainihin abin da ya race mu dan shi shine imaratul ard huwa anshaakum min al-ard wa ta'murukum fiha shine imaratul ard da haka dole ne mu tsaya da wajibin mu cikin imaratul ard daga cikin imaratul ard shine imaratul qalbi shine ra'ayin zuciya sai ya tsaya da asali je an yi aiki sai a dawo a yi shuhunar ra'ayin zuciya a zo a yi sallah dan a koma da hayawiya da ruhi amma bayan nan a karar da lokaci ya danganta da yanayin mutum wanda kuma ba ya da Allah subhanahu wataala yake mace shi kila ba ya da nauyi irin waɗannan a kansa to babu shakka ya zama ya ra'ayin lokacin da fitirin Allah shine mafificin abu gare shi ina fatan mun fahimta Allah ya ƙara fahimtar da mu a to da aka dace hajira anan wurin yana nufin kamar yanda Imam Malik wa tanya fara shi wannan kaurin kaurin Imam Shafi'i ne a cikin sallar Juma'a wanda ina musa anan wajen mun magana mufassal akan shi wato Imam Shafi'i ya tafi akan cewa at-tahjiru shine zuwa farkon wayewar kai Imam Malik yace a at-tahjiru shine daga lokacin da aka yi zawani to wanda yazo a farkon wannan lokacin bayan zawani shine tahajjir domin shi kanshi tahajjir din kalmar yana da alaka da rana ta kai tsakiya ita kanta kalmar saboda haka wanda yazo a daidai lokacin rana ta kai tsakiya wato farkon lokacin kenan yazo masallaci kuma allo ibada kamar yadda muka sani musamman sallah ba ta farzan zuwa sai lokacin sa ya shiga saboda haka farkon lokacin ta shine farkon shigan wannan lokacin dan haka farkon lokacin da ake so ka zo ne shine daga shigan lokaci ba tun kafin lokacin ya shiga sallahu alaihi kamar yadda shi Imam Shafi'i ya fahimta akan tinkar lokaci ya shiga misali in sallar juma'a ne mutum ya zo da sassafe shine wanda ka annama kan raba bajanatan wanda ya zo da rana ka annama kan raba bakaratan wanda ya zo bayan nan ka annama kan raba kafshan wanda ya zo bayan nan ka annama kan raba da jajjatan marra da sa'atul khamisa ka annama kan raba baydatan to kaga shi ya kalla abin a matsayin zuwa sassafe wanda yake da mini bayanin cewa Imam Malik ya tafi akan sabanin man da sabaku ilaihi da sun yi gaggawa zuwa ga tafiya masallaci da farkon lokacin kiran sallah bayan ba ta bari sai an kare ikama sannan ka dinga gudu kana son ka zo masallaci ba ana son da ka ji kiran sallah duk abin da kake yi ka yanke ka tafi masallaci idan ka san kuma masallaci ba za ka iya isa ba tsakanin gidanka da masallaci ba za ka iya isa ba kafin a tada ikama to ka tafi cin kafin a kira sallah inda dai zai zama farkon kiran sallah kana masallaci kai tafiyar masjid cikin nutsuwa ka jira lokacin sallah kai sallah abin da ake nufi kenan wallahu a'lam walau ya'lamuna ma fil qasamati wasbi ila atawhuma walau haqwan da sun san abin da ke cikin sallar isha'i akama tana da cikin sunayen da ake kiran sallar isha sai su zo masallaci saboda muhimmancin waɗannan sallolin guda biyu da girman alkhairin da ke cikin halartar su cikin jama'a حدثني عن مالك عن ابن شهاب عن ابي بكر بن سليمان بن ابي حزمه عن عمر بن الخطاب فان عمر بن الخطاب فقد سليمان بن ابي حزمه في صلاه الصبح وان عمر بن الخطاب غدا الى السوق ومسكن سليمان بين السوق والمسجد النبوي فمر على الشفاء ام سليمان فقال لها لم ار سليمان في الصبح فقالت انه بات يصلي فغلبته عيناه فقال عمر لان اشهد صلاه الصبح في الجماعه عن ابي حزمه kaga jagorori wato yanda jagoranci ke ga ɗaya daga cikin rabiyansa ba ya tambayi mahaifiyarsa ina wannan bawan Allah saboda muhimmantawan shugaba da rabiyansa kamar da ala shifa'i sai ya wuce da ita shifa Allah ya kara mata yarda Ummu Sulaiman fa qala laha sai ce mata lam ara Sulaiman fi sallah ban ga Sulaiman ba lokacin sallar asuba fa qala innahu bata yusalli sai ta ce ya fara ne yana sallah wato yana kiyamun laili fagala wasu aina sai idanunsa suka rinjaye shi wata dabda lokacin sallah sai bacci ya dauke shi fa qala umar sai bai na umar yace da an ashhadu salatu sunni bil jama'ati halal sallan asuba a cikin jama'a a habbu ilayya ya fi soyuwa ga raina min an aquma laylatan akan tun farkon dare har karshen shi kiyamul layli sai kuma lokacin sallan asuba ban samu ba dan wajen magana ne mai sunni mai muhimmanci dan mu gane manzo Allah subhanahu wa ta'ala yana cewa ma takarraba ilayya 'abdi a hadisi qudsi ko bi shay'in ahabbu ilayya min maftaratuhu alayhi babu abin da bawa zai zo ma Allah da shi kaman abin da Allah ya farkanta mishi ba abin da Allah yake so kaman wannan
ina fatan mun gane kaman abin da Allah ya farzanta ma bawa menene abin da Allah ya farzanta ma bawa wadannan farzan addini dan haka mutum ya je ya rika wata nafila ya sakace da farilla to gila ce daga hidoran shekan gila ce wata dabara ce daga dabarun shekan ya sa bawa ya shagala da wata nafila komin girmanta ya wofintar da farilla wata rana na faɗi wani magana a wajen wani taron maulidi wata yan uwa suka ɗauka suka kai su cikin wani social network abin ya ja magana mai yawa wasu suka kira ni suna neman in yi istighfari a kan abin da na faɗa in har na faɗa to Allah ya bani dama yanzu yau zan maimaita magana tun daga lokacin shekara biyu ban ƙara yin maganan ba amma yanzu an zo gabar magana maganar ita ce mutum ya fara a taron maulidi sai lokacin sallan asuba ya kasa zuwa har kura ya yi sallan asuba ya je ya yi bacci ba zai tashi ba sai karfe goma safe ya yi sallah to gara bai zo maulidin ina fatan mun fahimci wannan gara bai zo maulidin bai yi bacci da daddare da asuba ya samu sallan asuba a cikin jama'a a cikin lokacin to wannan maganan kusan canjin kalmomi ne kawai amma shi ne wannan hadisi ina fatan mun gane canjin kalmomi ne kawai shi sai na Umar ya magana akan kiyamul layli sai mun yi magana akan maulidi dukan su ba dole da ake so na fitili ne abin so to amma idan suka jawo bayya a farilla to gara baro su a kyauta ka farilla ba an ce a bar su bane wato ana so a ga maka dole ne ka fara kaddamar da farilla kafin komai in ka kawo khamar to priority ɗinka to gidan farilla mun san kama ko ka zo da tebu ka rarraba shi na priority ɗinka da ayyukanka to gidan farilla za ka fara ciccikewa don su irin jama'a ce ana jarabe duk da uwa ake yi su gidan farilla ba negotiable ba ne ba abin da za a ce ko a yi ko kar a yi ba ne su dole to in ka zo da su da kyau to sai ka kalli sauran gidajen wannan duka naka ne awa 24 sai ka zaɓi abu gwargwadon muhimmancin shi ka ciki amma farilla kan ba maganin tattaunawa a kan rage a cikinsu shi yasa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ma taqarraba ilayya abdi bi shay'in uhibbu ilayya min mabdaratu alayhi farilla babu abin da Allah yake so kaman shi to daga nan fa wala yazalu abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil daga nan sai a fara rige-rige cikin nafile bayan an kyautata farilla bayan farilla ta inganta amma duk mutumin da zai bar farilla yana kauce da lafiya to malaman suna nuna gashi da mutumin da zai zo tsirara yana jefa turare a ciki ko da shi tsirara ba shi faɗi amma kuma yana jefa turare ai da ga turare irin rayuwar mu ne in ka san mu ko rayuwar mu dai da haka take shi yasa muke yawan haka dai za mu bar farillan ku ba ku ba iyali abinci wa wuri kaza mu sai shadda mai tsada da hula zanna bukar mai tsada da takalmi mai tsada muna yawo a gari mun bar iyali da yunwa mun bar farillan mu a gida ba mu ilmantar da iyalin mu ba ko ko kaga wani ma da kasuwar mota amma insha Allah abin da za a ci a gida ma babu kaga wannan wata a duniya ce kenan ba a ce wata a duniya ce dai bai jera abubuwa akan priority ba ban ce ya aika haramu ba ko dan ba ni da kalmar haramun ko abu wannan na Allah ne amma dai a duniya ce bai jera abu jini akan aulawiyat din da su kamata ba mafi yawan mu kuma haka muke gina rayuwar mu ina shi yasa har a cikin ibadar mu muke wannan zuke ne zuku ko muke wannan zuku ne sai mu bar farilla ba mu kyautu tashi ba mu koma muna tarjima a cikin nafila wajen nafilan da mutum yana tarjima ban ce ne da ladan nafila ba amma yayi filafin aula yayi abin da ba shi ne mafi cancanta ba yayi abin da ba shi ne mafi cancanta ba ba mu ce wannan nazilin da yayi ga tabe da lalanta Allah ba zai bashi ladan wannan abin yanzu nan muka karanta mutum ya kawar da kaya akan titi Allah ya yafe mishi to da kai ba ka da aljanna da wuta ba za ka ce wannan mutumin dan wuta bane dan baya sallah amma yana zuwa dukkanin mabudi kila da shi ake yi ana mu bari ya aikata haramu ya aikata abin da Allah yake so ba amma kuma lamarin shi yana wajen Allah yake so ya fi masa in yazo ya kalli wannan abin da yake ba ba na mu bane illa dai mu wajibin mu mu ce ga yanda addini yake so shi kuma wanda ya aikata abin da ya aikata Allah ne mafi cancanta da jibinta lamarin sa sai na Abdullahi bin Umar wata rana an zo masa ko ya faɗi wani magana yana magana kan wasu mutane cewa wani zamani zai zo mutane za su bar sallah za su bar azumi za su bar dukkan addini
amma kuma dai suna nan cikin addini a matsayin sunan musulmai shahadatul milad da ba sa cikin da musulmai ne amma duk wani abu da yake nuna non practicing muslim ko ga sunan yanzu da yawa ake cika sashen larabawa wai ma nau'in musulmai za ta shi ne amma non practicing ba ne practicing musulunci ba shi da ramadan da sha'ban ba su da bambanci a wajensa so amma kuma wai musulmi ne to sai wani mutum ya ce ga wannan sun tabe sun zama yan wuta ya ce kai ne mata tsara musulmi da ya bar wannan ya ce ina kamar la ilaha illallah ya ce musuluncinsu ba zai masa amfani wannan yan wuta ya ce ina kamar la ilaha illallah ya mutum zai ce la ilaha illallah ya ce musuluncinsu ba zai masa amfani ba wallahi ke yi masa amfani ya kawo mutum hadisin ce wanda za a daura la ilaha illallah a kafar mizani guda daya a daura dukkan sauran ayyuka a kafar mizani guda daya da la ilaha illallah za ta rinjayi dukkan waɗannan sauran ayyuka to da mu jawabi mu ce ga abin da Allah ya ce wanda ya aikata kuma lamarin sa yana wajen Allah in ya so ya yi masa dan shine mai yabewa kuma in ya yabe masa ba a cikin ɗakin ka za a zo a yi petition a aljanna a bashi ko ba a ɗakin ka aljanna za a yanka a bashi saboda haka ba wannan bai shafe ka ba lamari ne na Ubangiji ya yi abin da ya so kuma da halittarsa wallahu a'lam illa dai wajibi ga bawa shine ya kaddamar da farillai kafin sunnoni haka wato a jera abubuwa gwargwadon aulawiyarsu Allah ya gane shi وحدثني عن مالك بن أنيع بن سعيد عن محمد بن إبراهيم عن عبد الرحمن بن أبي عمرة الأنصاري أنه قال جاء عثمان بن عفان إلى صلاة العشاء فرأى أهل المسجد قليلا فاضطجع في مؤخر المسجد ينتظر الناس أن يصلوا فأتاه ابن أبي عمرة فجلس إليه فسأله من هو فأخبره فقال ما معك من القرآن فأخبره فقال له عثمان من شهد العشاء فكأنما قام نصف ليلة ومن شهد الصبح فكأنما قام ليلة arwaita daga Imam Malik daga Yahya ibn Sa'id al-Ansari daga Muhammad ibn Ibrahim al-Taymi daga Abdurrahman ibn Abi Amr al-Ansari yace wata rana sayyidina Uthman Allah ya kara masa da Ibn Affan ya zo masallaci dan sallar Isha sai ya ga mutanen masallacin ɗan kadan ba dan ba a gama haduwa ba bayan an riga an kira sallah fa faja'a fi mu'akhkhar al-masjid sai ya kishingida a can karshen masallaci a bayan masallaci yantaru nafa an yaddu yana jiran mutanen su yawaita kamar yadda muka fara fadi a baya cewa ita sallan farilla ana jinkirta ta sallan jama'a ana son jinkirtawa saboda mutane su yawa don manufansa a darsin jama'a amma in kai kadai zaka salla to kai yi ta fi awwali waqtiha shine mafi cancanta gare ka ga mutum daya amma idan jama'a ne a jinkirta ta domin mutane su taru shine mafi cancanta da ita ba da ibn abi amrata sai ibn abi amra ya zo mata fa jalata ilayhi sai ya zauna a gefensa fa sa'alahu man huwa sai sayyidina Uthman da shi wane ne shi sai ya bashi labari shi ne wane wane fa akhbarau fa qala ma ma'aka min alqur'ani me kake dauke da shi daga cikin alqur'ani fa akhbarau sai ya gaya masa fa qala lahu usman sai sayyidina usman ya ce man shahida al-isha'a mutumin da ya ci sallar isha sunan sallar kenan al-asha'u kuma sauran cin abincin daren ko baka annama qama ni salailati kaman ya nike rabin dare ne wato ya yi qiyamul layli na rabin dare kaman shahida subha baka annama qama laylatan wanda kuma ya halarci sallar azuba shi kuma kaman ya nike ragowar rabin daren karshen to haka in yi qiyamul layli yayin sallar isha da asuba to kaman ya yi qiyamul laylin dare gaba daya wasu kace a in yi sallar isha'i tana da ladan qiyamul nisfil layli in yi sallar asuba tana da ladan qiyamul layli cikin wallahu a'lam anan wurin akwai abubuwa guda biyu ne tiku da muke bukatar jan hankali zuwa gare su na farko dai in muka lura sayyidina Uthman bai ce ma ibn abi amrata ga hadisi ba sai da ya tambaye shi me yake dauke da shi na qur'ani ma ma'aka min alqur'ani ne kai sani daga alqur'ani ma'ana ba a zuwa a fara karantar da mutane ilimin hadisi a yi ta gaya masu hadisai sai sun sami wani nasibi na littafin Allah subhanahu wa ta'ala sai sun sami wani nasibi na ilimi kafin ka dauke shi ka shiga da shi matahan hadisi bana shi ne abin da sayyidina Uthman ya yi a nan wajen bai shiga da shi gonan hadisi ba sai da ya san cewa yana da
wani abu na alqur'ani inda yace bai hadisi kuma alqur'ani ba to babu shakka zai karanta da shi wata aya ne ko aya biyu ko uku daga cikin alqur'ani kage dai maganar priorities din ko so da aka kuskure ne yanzu abin da mutane da yawa suke ne su dauki mutane su kai su cikin matahatin ilmoman hadisi ba tare da sun inganta musu foundation din fahimtar wannan matahatin ba ba tare da an inganta fahimtar alqur'ani gurgudu an inganta fahimtar usulul fiqh hanyoyin ciran hukunci daga cikin waɗannan nususun Allah ya gane da mu ya zo mana dole mu yi karatu a dauki littafin hadisi saboda ya zo mawa ba na zamani dole sai dai da littafin hadisi ne mutane ke sauraron karatu to amma kuma wajibin mai karantarwa irin wannan yanayin ya tabbatar yana mai da mutane zuwa ga usulin yana mai da mutane zuwa ga littafin Allah yana mai da mutane zuwa ga maganganun malamai wanda suka nazara wannan hadisin da abubuwan da suka faɗi a kan hadisin ba a bar su haka nan kawai watan shikenan sai yanda zahirin hadisi ya fada musu kamar yanzu misali akwai hadisin da zamu karanta shi ba jimawa wanda inna ma bi lillahi imamu bi tamabi fa idza salla qa'iman fa sallu qiyama fa idza raka farka wa idza sajja fasjudu wa idza salla qa'idan fa sallu qu'udan ajma'u ko jalisan fa sallu julusan ajma'u din riwaya kaga in mutun ya hada wannan hadisi bai san sauran maganganun malamai da sauran hadisi suka zo ba in yazo ya sami imamin shi yana salla a zaune saboda kai lafiya shi ma sai ya zauna ya salla a zaune kun kuma kai haka inda ga hadisi ya ce wai ya san laka aikin fasal min qudan ajma'una ijma'in malamai sallar sa bace ba ko a ce ijma'in aglabiyya sallar sa bace ba ko saboda duk mutumin da zai iya tsayuwa idan ya zauna a wajen tsayuwa alhali zai iya tsayuwa din sallar sa bace ba saboda haka kira su fada ta ce wal qiyamu laha